إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar Ibn Taymiyyah yau muna ranar Alhamis wacce ta daidai da ranar 19 ga watan Jumada al-Akhira hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan 1 2022 da 23 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda kamar yadda aka sani wannan rana ta alhamis alhamis idan muka yi karatun mustalahul hadis to alhamis mai zuwa sai mu yi karatun usulul fiqhi alhamis ta gaba sai a yi mustalahul hadis ta gaba sai a yi usulul fiqhi to haka ake yi usulul fiqhi muna yi cikin al usul min ilmin usul shi kuma mustalahul hadis wannan da muke yi a yau muna yin shi tare da littafin taysiru mustalah al-hadis mullafar al-sheikh mahmud ahmad al-tahan alayhi rahmatullah ko hafizahullah wanda wannan shi zai zama majalisi na 36 a cikin wannan littafi za mu shiga al-mabhas al-salis za mu shiga mabhasi na uku a cikin al-babu thani babi na biyu da muka shiga inda yake magana akan sifatu man tuqbalu riwayatuhu sifar wanda ake karbar riwayar sa wa mai ta'allaqu bi zalika da abin da yake da alaka da wannan min al-jarhi wa at-ta'dil da abin da ya shafi yabo da fallasa mun karanta mabhasin farko fi rawi wa shurutu qabulihi inda yake magana akan rawi da kuma sharuddan karban sa muka zo muka karanta mabhasi na biyu fikratun amma an kutubil jarhi wa at-ta'dil wato fikra wato wadda take gaman miya game da litattafan jarhu da ta'dil al-mabhas al-salis wanda zamu tashi akan sa a yau shine zai magana akan maratibul jarhi wa at-ta'dil ko shakka babu wa'annan darussa da muke yi darussa ne masu muhimmanci ga daliban ilimi ga wanda yake so ya shiga daga cikin wanda suke da ido a cikin duniyar ilimi ba wanda zai kasance daga waje ba sai an jeho a bashi sai an ɗebo a dan masa duk wanda yake so ya shiga cikin duniyar ilimi ko ya zama malami ba ya zama ana dan damawa da shi yana da ido a cikin wasu abubuwa na harkar ilimi to dole ne wa'annan darussa ya ba su muhimmanci wanda muke yi a wannan makarantar a wa'annan ranaku litinin talata laraba alhamis litinin kabaran da aka sani muna yin darussa guda biyu in litinin ta zo tunda ana caccanzawa daga litinin zuwa litinin darasin litinin idan ta zo mukan yi alqur'ani da tarjuma da kuma tajwidi wanda wannan ba a daukan shi ko ba a yada shi a cikin social media alqur'ani da tarjuma da kuma tajwidi muna yin shi amma ba a daukan sa saboda dalibai suna karantawa ana tsayawa kamar baiwa a ce a dauke shi haka saboda abu ne da ake tsayawa a yi dirasa a wannan yayi wannan yi da sauransu kuma da yake ana yin tafsirin qur'ani sannan ana yin tajwidi a ran laraba saboda to ko ba a dauki wannan ba tunda ana yin su a wasu lokuta kuma ana yadawa ba matsala shi yasa shi ba a daukan sa sai su ga wata litinin in ta zo ba a tura darasi sai tambayoyi kawai wata litinin in ta zo sai a tura darasin riyadus salihin to darasin riyadus salihin bangaren adab ne ranar litinin kenan ranar talata muna yin darasin sira wanda jiya mun yi abin nan talata da ta wuce mun yi sira ko rahiq al maktum wata litinin in ta zagayo to ba sira za a yi ba sai a yi kitabut tauhid in wata litinin ta zagayo sai a yi sira in wata ta zagayo sai a yi kitabut tauhid haka ake ranar talata banda al furqan shi al furqan muna yin sa ne a masallaci wannan ba na makaranta bane darussa ne tsakanin magrib isha'i wanda muke yin sa a masallatai to ranar laraba kuma a makarantar ibn taymiya muna yin qira'a da kuma tajwidi dalibai za su zo su yi qira'a ana kan bawo kowa shafi guda na qur'ani ya kawo hardan sa idan ka kawo harda sai a baka wani shafi in kowa yayi to sai mu karanta littafin tajwidi wanda muke yi na alqaul al-mufid ahali yanzu kowace ranar laraba shi ba a sakewa kowace ranar laraba ana yin sa shi babu canji kowace ranar laraba shi ake yi wannan darasin to yau ranar alhamis sai muke yin usulul fiqhi da kuma mustalahul hadis wannan alhamis mu yi usulul fiqhi alhamis mai zuwa sai mu yi mustalahul hadis mun gane ko to haka muke yi ran juma'a ake darasin radio ayi mai sunan shi ayi minhajul muslim minhajul muslim muna yin shi a kominak magriba isha'i shi wannan ba na makaranta bane darussa ne na abin nan na tsakanin magrib isha'i minhajul muslim sannan muna yi a radio ranan asabar ranan muna karatukan da ba a daukan su saboda ba karatuka ne da ba a dauka sai dai da daddare muna tafsirin alqur'ani tafsirin alqur'ani ranan lahadi muna karatu da ba a dauka sannan muna yi da mata muna yi da maza magrib isha'i sannan muna yi kuma da daddare ayi abin da magrib isha'i muna yin littafin mai sunan shi magrib isha'i muna yin littafin nan na tawassuli qa'idatun jalila sannan bayan isha'i muna yin balaga kun gane muna yin balaga ranar laraba na tsallake muna yin karatun durusul lughatil arabiyya magrib isha'i banda tajwidi magrib isha'i muna durusul lughatil arabiyya to wannan kamar masu tambaya suna tambaya ranakun darasin shi yasa nake faɗa to kaga in ka duba sai kaga galibin su darussa ne da suke bude wa dalibin ilimi ido musamman durusul lugha kaga bangaren lugha ne balaga bangaren balaga ne mustalahul hadis usulul fiqhi sune da zaka samu in mun zo kuma darasin kitabut tauhid ba wai ta karantuwa bane muke muna durawa wuta da sauransu muka yi kokari mu fiddo fiqhun da yake cikin babun mai alakar babun da kaza da kaza sai kaga darasin ya saba salo wanda aka saba karatun kitabut tauhid da shi wanda kawai za a yi ta kawo jawo ayoyin shirka bid'a da sauransu sai kaga galibi ba haka muke yi ba haka bangaren shi ma usul abin nan yazu salihin shi ma dai muka yi kokari mun kawo hadisi mu dan yi kokari mu ga me yake karantarwa me fiqhun da yake da ciki yake cikin sa musamman abin da yake da alaka da babu to haka muke karatun to galibi kuma sai mutane suka karatun kamar bayan da suka saba a zo kawai in an ja hadisi aka fadi matanansa sai a rufe sai a dauko wasu qadaya na abubuwan da suke faruwa a rayuwa wata mata ta yi kaza wani kaza ba ma yin irin wannan shi kuma galibi wannan shi mutane suke so mai zo mutane sun zama ɗan neman labari su ne kawai a zo musu da sabbin labarai mai labarin kaza wata ta yi kaza duk kuma galibi zaka ga kissoshi ne ko kuma abubuwa ne ake faɗa wanda wasu ma ba su da tushe wasu ma kirkiran su ake yi da shi ake jan hankalin mutane ko kuma ɗaliban ilimi su dai muƙabala ne a ce ga malami mai muƙabala da yan bid'a mai muƙabala da kaza a yi ta muƙabaloli to wannan su aka damu da su shi yasa zaka ga irin wannan karatutukan sai ka ga ɗalibai suna kasala saboda darussa ne da suke buƙatar revision suke buƙatar muraja'a kullum kana cikin muraja'a darussa ne na ilimi suke buƙatar muraja'a to ɗaliban ba a da ƙoƙarin muraja'a abu na farko kenan shi yasa zaka ga darasi wannan ana yin sa da safe ana yin sa da bayan la'asar ana yin sa bayan isha'i amma da sahin in an zo sai ga ba mutane da daddaren ma in an zo ba mutane dama yanzu bayan la'asar wani lokacin a samu mutum daya wani lokacin mutum biyu satin da ya wuce din ma ni kadai na zo na yi darasin usulul fiqh ba kowa to irin wannan yakan kashe wa malamin gwiwa wajen gabatar da darasin to amma me yasa gwiwa mu ba ta sanyi saboda ko babu ku akwai masu bibiyar karatun mun gane ko ana akwai masu bibiyar karatun rashin muraja'a shi yake kashe gwiwa mutun ya zo za a masa tambayoyi ba zai iya bada amsa ba dan bai muraja'a ba sai kasa zuwa karatu sai ji nauyin zuwa karatu sannan abu na biyu da yake kashe muku gwiwan zuwa sai kaga ko ban zo ba ai ana sawa a WhatsApp ana sawa a Telegram ko ban zo ba zan bibiya ta Telegram kenan ba da ni matsala ko ban zo ba da na yi tunanin in daina tura darussan a cikin WhatsApp da Telegram to sai naga akwai mutanen da suke kasa sayan waje wanda ba sa nan tare da mu suna bibiyar karatuttuka darasi ɗaya in ba a turo ba sai sun bugo suna tambaya ba mu ga darasin kaza ba ba mu ga darasin kaza ba to wannan shi yasa in muka daina tura kaga su ba za su samu ba kuma ba za ka iya bibiyar lamba kowa ka tura mishi ba to wannan shi yasa ya zama dole mu tura cikin group kuma ku samu in ba da haka sai mu daina turawa ku daina samu wataƙila in kun daina samun shi ta group zai zama dole za ku zo a yi karatun tare da ku wanda dan zai iya samu ta group sai ga ai ko ban zo ba ba matsala to wannan tasiri ne na shedan ku ba da haɗin kai in dai mutum so yake yayi ido a cikin harkar ilimi to wannan karatuttukan dole sai da su sai baka fiqhu zalla arufarallan sallah farran arwalla ko wani abu irin wannan wannan bai bude maka ido a cikin harkar ilimi an gane wannan dole sai an rika baka ilimin hadisi ilimin usulul fiqh usul na hadisi yanzan mun kare balaga za mu sa sarfu ka san me sarfu nan gaba ma insha Allah har usulun fi tafsir muna son mu yi darasar sa'irin bangaren masu arud su har man da kima da ba wani abin gare shi ba ya kamata ya zama kana da ido a ciki da yan bid'a yanzu da shi suke hujja falsafa ai ta wasa da hankalinka duk wannan yana buƙatar mu samu lokutan da za mu sa wa'innan darussa so muke idan ɗaliban mu su bude da nanan wanda muke tare da su in sun buƙaci haka da na ƙasa sayan waje ɗaliban mu na ƙasar waje sun fi yawa fiye da nan wanda muke tare da su na fahimci haka lokacin da tafiya ta kai ni Côte d'Ivoire a wasu watanni da suka gabata wata ɗaya zuwa biyu da ya gabata na fahimci cewa muna da ɗalibai da yawa a ƙasa sayan waje wanda sun fi ku fa'idantuwa da ilimi to a duk lokacin da nake zauna ina karatu halarto su nake kamar ga su a gabana sai in ga kawai kamar ga ƴan Côte d'Ivoire ga ƴan Gabon ga ƴan Ghana ga ƴan Libya ga ƴan Agadez ga ƴan Tawa ga ƴan Zandar ga ƴan Yamai ga kaza dukkan su a gabana sai in ga kamar duniya ce a gabana nake musu karatu to wannan shi yake kara min kuzari an gane wannan in ba dan haka ba da sai kaga mutum gwiwansa tana sanyi in ka zo babu dalibai da yawa a gabanka to alhamdulillah sai Allah ya budo mana wannan hanyar ko babu dalibai a gabanka to akwai su kuma ta wani bangare zamu kai lokacin da zamu rika yin sa live ma ga mu ga su suna kallo insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora amma a cigaba da daurewa ana muraja'a ana zuwa in dai ba wani uzuri ba a cigaba da alhamdulillah yau ga ku kun zo na ji dadi sosai daka zamu karanta wannan al-mabhasu salis maratib al-jarh wa at-ta'dil zai magana akan maratib na al-jarh wa at-ta'dil yace laqad qassama ibn abi hatim fi muqaddamati kitabihi al-jarh wa at-ta'dil hakika ibn abi hatim wani babban malamin hadisi ne ya karkasa a muqaddimar littafin sa mai suna al-jarh wa at-ta'dil ya kasa kullum na maratib al-jarh wa at-ta'dil ya kasa kowanne daga cikin matakan jarhi da ta'dili ila arba'i maratib zuwa ga martaba hudu al-jarh ya masa at-ta'dil ya masa martaba hudu jarhi shi ma yayi masa ne martaba hudu matakai guda hudu kowane wani mataki yafi wani mun gane wa bayyana hukma kulli martabatin minha kuma ya bayyana hukuncin kowace martaba daga cikin wa'innan maratib din guda hudu da yema kowanne daga cikin biyun jarhi da ta'dili summa zada al-ulama ala kullin min maratib al-jarh wa at-ta'dil martabataini sannan kuma sai aka samu malamai sun ƙara akan kowace martaba daga cikin martabobin jarhi wa ta'dil sun ƙara martaba guda biyu ga martaba guda hudu da shi Ibn Abi Hatim yayi su kuma sai suka ƙara guda biyu don sai zama kowace martaba tana da nawa guda shida in ka hada martaba shida na jarhi da martaba shida na ta'dili 12 kenan an fahimta fasarat kullu min maratib jarhi wa ta'dil 6 to sai kasance yanzu ya juya ya koma kowanne daga cikin martabobin jarhi da ta'dili sun koma guda shida in ka hada su 12 kenan ibn hajar haka ya kawo su a cikin littafin sa na taqribu at-tahzib yato wa ilayka hadhihi al-maratib ma al-fasiha to karba ga wa'innan martabobin nan tare da lafuzzan su dai bayan daya awwalan na farko maratibut ta'dili wa alfazuha martabatan ta'dili da kuma lafuzzan su alif na farko ma dalla ala almubalaghati fi at-tawsiq abinda ya nuni zuwa ga mubalaga kai makura wajen wasaqawa wajen wasaqa mutum a nuna cewa amintacce ne to sai a sa mubalaga an gane a kai makura wajen nuna haka aw kana ala wazni af'ala ko kuma yazo da wazanin af'ala wa huwa arfa'uha to wannan ita ce martaba mafi daukaka duk wanda aka bashi wannan martabar to an bashi martaba mafi daukaka wajen addalawa wajen nuna cewa karbabbe ne yace mislu kwatankwacin fulanun ilayhi almuntaha fi at-tasbih wani ilayhi almuntaha zuwa gare shi makura take fi at-tasbih wajen tabbatuwa an gane ma'ana in an cewa ne to an kai magariyan tukewa wajen amin amintuwa da kuma karbuwa a wajen ruwaya aw fulanun asbatun nas ko a ce wani yafi kowa zama tabbatacce a harkar ruwaya yafi kowa zama asbat ma'ana yafi kowa aminci yafi kowa karfi kaga wannan mubalaga ne to duk wanda aka bashi irin wannan lakabin to shine wanda yake cikin wanda yake martaba mafi koli duk wanda aka ambace shi da wannan mubalagar to shi yake da martaba mafi koli wajen maratib na ta'dili ba na biyu thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini min sifati at-tawsiq thumma ma ta'akkada sai wanda aka karfafa abinda aka karfafa shi bi sifatin da wata sifa guda daya aw sifataini ko sifa guda biyu min sifati at-tawsiq daga sifofi da ake wasaka mutum a nuna cewa amintacce ne kamar yace ka siqatin siqa kamar a ce siqatun siqa wani amintacce ne amintacce ne ai wannan taukidi ne ko a ce siqatun sabat ila ce aw siqatin sabat ko a ce siqa siqa ne sabat ne ma'ana amintacce ne tabbatacce ne wannan ita ce martaba ta nawa ta biyu jim na uku martaba ta uku kenan summa ma ubbira anhu bi sifatin dalatin ala at-tawsiq min ghairi tawkid wanda aka yi ta'abiri game da shi da wata sifa da take nuni zuwa ga wasaqawa amintarwa nuna cewa amintacce ne min ghairi tawkidin amma ba tare da an akkada da wani abin karfafawa ba kamar a ce siqa fulanun siqa an gane ba a ce siqatun siqa ba ko a ce siqa aw hujja ce fulanun hujja wani hujja ne to wannan ita ce martaba ta uku sai dal martaba ta hudu summa ma dalla ala ta'dil abinda ya nuni zuwa ga ta'dili abinda ya nuni zuwa ga ta'dili min duni ish'arin min duni ish'arin bidabt ba tare da wato an shelanta dabt ba a nuna cewa amintacce ne ko karbabbe ne ba a nuna wata ishara ba an dai nuna adalcin sa amma bangaren abinda ya shafi dabt ba a ambaci wannan bangaren ba ka san bangarori guda biyu ake dubawa ana duba bangaren adala ana duba bangaren dabut kin mutum sai ya zama kamar da mai baikuni ya ce ruhi adlun dabit wanda zai ruwaito shi zama wato adlun ne dabit an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi to dan haka shi wannan sai aka ambaci bangaren adala amma bangaren dabut ba a ce komai ba mun gane ka saduqun kamar a ce ka saduqin wa ce fulanun saduq wani mai gaskiya ne kaga ai gaskiya bangaren adalci ne amma bangaren dabut ba a ce komai ba aw mahalluhu sirq ko kuma a ce gurin sa nan gaskiya yake mahallin sa as-sirq gaskiya ne ma'ana wato gaskiya yana tare da shi ko mutun ne wanda yake tare da gaskiya ko gaskiya yake tare da shi an fahimta ko kuma mahallin sa anan gaskiya yake ma'ana a nuna cewa mutun ne mai gaskiya aw la ba'sa bihi ko a ce la ba'sa bihi ba laifi game da shi wannan inda ghayr ibn ma'in sai dai wannan lafazi na la ba'sa bihi a wajen wanda ba ibn ma'in ba dan in sun ce la ba'sa bihi to wanda yake wannan martaba ta hudu kenan fa inna la ba'sa bihi idha qala ibn ma'in fi rawi fa huwa indahu siqa sai dai shi ibn ma'in idan yace wa rawi la ba'sa bihi to shi siqa ne a wajen sa shi amintacce ne a wajensa martabansa ta wuce wannan ta hudu ya shiga cikin siqa martaba ta uku da muka wuce amma a wajen sauran idan suka ce la ba'sa bihi to yana zama tare da wanda suke kan wannan martaba ta hudu irin su Saduq da sauransu mun fahimta thumma wa tuha'un nabiyar thumma ma laysa fihi dalalatun ala at-tawsiq aw at-tarjih wanda ba a samu wani abu da yake nuni zuwa ga amintuwarsa ba ko kuma at-tajrih abin da yake nuna wato tajrihi a gare shi ba ma'ana ba a yabe shi ba ba a nuna wani abu da yake nuna yabo gare shi ba sannan ba a nuna wani abu da yake nuni zuwa ga mai fallasa ba kun gane an dai ambace shi da wata sifar da ba ta nuna cewa amintacce ne ba ta kuma nuna cewa ba amintacce bane mislu kamar kwatankacin a ce fulanun shaykhun wani shehi ne ka gani wani shehi ne kaga wannan ita ce martaba ta biyar kaga muna ta kama da shehi in aka ce mutun shehi sai ya ta kafafa yana ganin a ce shak a wajen malaman hadisi shak ba shine martaba daga shi sai ta karshe an gane daga shi sai martaba ta karshe a wajen ta'dili dan haka in aka ce fulanun shaykhun kaga wannan baya nuna yabo baya nuna abin nan fallasa a bangaren abin da ya nuna aminci kana iya zama shehi amma a wajen hadisi ba amintacce bane kai ba amintacce ba amma ya ce maka sheikh ko kuma wajen harda aw rawa anhu an-nas ko a ce mutane sun yi ruwaya daga gare shi ai wani ai mutane sun yi ruwaya daga gare shi wannan me yake nuna kaga baya nuna amintuwarsa ko baya nuna kasancewarsa ba amintacce ba wannan ita ce martaba ta biyar waw martaba ta shida suma ma ash'ara bil qurb min at-tajrih abin da yake nuni zuwa ga wani abu da yake kusa da fallasa ba a fallasa din ba amma dai akwai wani dan jirwaye da yake nuna kai akwai wani dan abu haka akwai ittuhuma tuhuma cikin kalmar da aka yi amfani da ita mislu kamar a ce fulanun salihul hadis to wani salihin hadisi ne salihul hadis ma'ana labarinsa labari ne mai kyau salihul hadis aw yuktabu hadisuhu ana rubuta hadisinsa to ai ana rubuta hadisin mutum ba dan ai aiki da shi ba sai dan wasu dalilai da malam zai ambata nan gaba ko dan ai ikhtibar ko dan i'tibari daka dan an ce yuktabu hadisuhu ana rubuta hadisinsa wannan baya nuna yabo gare shi bal ma yana dan nuna abinda yake ma kusa da abin nan kusa da zargi ma fiye da yabo ko a ce fulanun salihul hadis ya fi kusa da zargi fiye da yabo a wajen jarhi da ta'dili kun gane to wannan su ne matakai guda shida na bangaren ta'dili an to sai gaba ta biyu hukumu hazihil maratib hukuncin wa'annan matakan hukuncin su alif amma al maratibus salasatu al ula ita amma matakai guda ukun farko ai shida ne to matakai guda uku na farko fa yuhtaju bi ahliha su ana hujja da ma'abutan wannan sifofin duk wanda aka ba su wannan martaba din ta ɗaya ta biyu ta uku duk ana hujja da hadisin su wa in kana ba'duhum aqwa min ba'd duk da wasu sun fi wasu ƙarfi amma duka ana hujja da hadisin su ba nabi wa amma al martabatu ar rabi'a wal khamisa amma martaba ta hudu da ta biyar fala yuhtaju bi ahliha ba a yin hujja da masu wannan martaba din wanda suke cikin wannan martabar ba a hujja da su walakin yuktabu hadisuhum wa yuktabaru sai dai ana rubuta hadisin su kuma ana ikhtibari gaba da su wa yuktabaru wa in kana ahlul martabati al-khamisa duna ahlul martabati ar-rabi'a didda wanda suke mataki na biyar suna kasa da wanda suke mataki na hudu kun gane wanda suke mataki na biyar suna kasa da mataki na hudu amma duk da haka ana rubuta hadisansu wa yuhtabaru kalmar yuhtabaru din nan ga karin bayani ya sa lamba yace ay yuhtabaru dabt yuhtabaru dabtuhum ana binciken hardan su a gani ta wace hanya ake bincike a gane hardan su tunda an ce dai salihai ne ba mutane ne salihai kaza kaza kaga nan abinda za a yi bincike bangaren harda tunda ita ce ba a yi magana akan ta ba wajen salaha dai an musu shaida cewa na kirki ne wajen salaha amma bangaren harda nan za a bincika to ta hanyar da ake bi bi ardi hadisihim ta hanyar bijiro da hadisin su ala ahadisi thiqat akan hadisan amintattu addabiti na wanda aka san su da harda sai a kawo hadisan su sai a gwara da na irin wa'annan fa in wafaqahum in hadisan su sun dace da nasu ihtajja bi hadisihim to sai a yi hujja da hadisin su wa illa fala in an gwara hadisan su da na amintattu masu bangaren harda ya zama sun saba wa na amintattu bangaren harda kaga fala ba za a yi aiki da hadisan su shine ikhtibarin da za a yi musu sai ce fa zahara min zalika sai ya bayyana a gare mu daga wannan anna man qila fihi saduqun min arruwat duk wanda aka ce da shi saduqun mai gaskiya ne daga marwaita la yuhtaju bi hadisihi qabla al-ikhtibar ba a hujja da hadisin sa kafin a gwada shi kafin ayi ikhtibari kafin ayi gwaji wa qad akhta'a man dhanna anna man qila fihi saduqun yace hakika yayi kuskure wanda yake zaton cewa duk wanda aka ce da shi saduq fa hadisuhu hasan hadisin sa hasan ne wannan yayi kuskure li'anna al-hasan yuhtaju bihi domin in aka ce hadisin sa hasan ne kai tsaye ana hujja da mai hadisi hasan duk wanda hadisin sa hasan ne ba bukatar bincike kai tsaye za a yi aiki da shi haza ma alaihi istilahu a'immatul jarhi wat ta'dil wannan shine abin da istilahin a'immatul jarhi wat ta'dil yake kansa in an cewa mutum saduq dole sai an yi bincike an bincike har da sa amma al-hafiz ibn hajar amma shi ibn hajar faqad yakunu lahu istilahun khas shi yana da wani istilahi nashi kebantacce fi kitab taqrib at-tahzib al-littafin sa taqrib at-tahzib binisbati li kalimati saduq in an danganta da kalmar saduq wallahu alam Allah shine mafi sani shi ibn hajar in yace saduq a cikin taqrib at-tahzib to sai zama istilahin sa ya saba da wannan da muka ambata domin saduq a wajen malamai shine mutumin da yake adali amma wanda hardan sa ba tabbas sai an yi bincike amma a wajen ibn hajar galibi in ya ambaci saduq shine ar-rawi alladhi wathaqahu aghlabul ulama shine marwaycin da mafi rinjayen malamai suka wasaka shi wajarrahu adadun qalilun minhum aksamu wani adadi kadan daga cikin malamai sun dan taba shi sun jarraha shi amma yawan malamai sun addala shi wannan shine saduq a wajen ibn hajar shi yasa da yawa daga cikin malaman wato marwaitan da bukhari da muslim suka fitar musu da hadisi yake yi musu wannan lakabi na saduq daga mutum bukhari ya fitar masa da hadisi a bukhari muslim ya fitar masa da hadisi a muslim amma ibn hajar sai ya ce mishi saduq daga baya nufin wanda ba a hujja da shi sai an yi bincike a yana nufin wanda yawan malamai sun wasaka shi amma akwai yan kadan da suka dan taba shi kun gane wannan shine istilahi ibn hajar da ya dan bambanta da na mutane amma malamai sun fi rinjayar da wancan na jumhurkin dal harfu dal wa amma ahli al-martabah as-sadisa amma wanda suke kan martaba ta shida ta karshe kenan fala yuhtaju li ahliha ba ayun hujja da wanda suke wannan martaba ta shida walakin yuktabu hadithuhum lil-i'tibari faqat sai dai ana rubuta hadisan su lil-i'tibar faqat domin i'tibari hadisan zai iya bayar da shaida ga wani ya kara masa karfi ko ya an sama masa mutaba'a sai ya yi aiki da shi shine i'tibari dun al-ikhtibar ba wai bangaren ikhtibar ba wanda muka ambata a baya wazalika li zuhuri amrihim fi adami ad-dabt wannan saboda bayyanar al-amrin su a wajen rishin harda a fili ya nuna cewa ba mutane bane masu dabt masu harda da haka su ana iya rubuta hadisan su bangaren i'tibari ba ikhtibari ba me bambanci tsakanin al-ikhtibar wal i'tibar al-ikhtibar shine ma'rifatu dabt ar-rawi sanin harda marwaci shine ikhtibari bincike an gane da haka za a yi nazari game da rawi hal wafaqa siqat ya dace da amintattu ko bai dace ba in an samu ya dace da amintattu sai a karba in bai dace ba sai a bar masa ruwayar sa amma i'tibari shine tatabbu'u turuqil hadis za a bibiyi hanyoyin hadisin ne duk hanyar da hadisin ya zo hanyoyin da hadisin suka zo a tattara su guri daya to sai a yi bahasi shin akwai mutaba'at akwai shawahid da suke kara ma wannan hadisin karfi akwai masu masa shaida akwai masu masa mutaba'a mun ambaci me mutaba'a a baya da me to shahada a baya mun ambaci wannan daka sai a koma sai a duba a gani akwai hadisan da suke masa shaida in an tattaro duka hanyoyin hadisin in an samu akwai masu masa shaida sai a karba akwai hadisan da suke masa mutaba'a in an samu sai a karba in ba a samu ba shikenan ba za a yi aiki da su ba daka ana rubuta hadisan yan martaba ta shida lil i'tibar lan ikhtibar na fatan fahimta ina tafiya a gurguje so nake an kai karshen gaba shi yasa bana tsayawa in yi dogon bayani sai maratibul jarhi wa alfazuha sai matakan jarhi da kuma lafuzzan jarhi matakan al-jarh da lafuzzan sa alif matakin farko wanda shi ne yafi kowanne dama-dama tunda zamu bi abin ne ala tartib yanzu mun tsallako bangaren fallasa mun tsallake bangaren yabo yanzu mun shigo babin fallasa to zamu fara da mai addama da Muhammad take zuwa karshen wanda yafi kowanne zama lalatacce dan haka na farko wanda in ka hada da wadancan guda shidan ya zama shine na bakwai an gane amma in ka shigo bangaren jarhi shine na farko mai addama dama shine maratibu jarhi wa alfazuha da kuma lafuzan da ake amfani da su alif shine madalla ala talyin abinda ya nuni zuwa ga talyini a cewa na layyin layyin ne mai laushi ne talyini shine laushi to kalma ce da suke amfani da ita wahiya asluha fi jarhi wahiya ashaluha fi jarhi wanda wannan kalma ita ce mafi sauki mafi sassauci a wajen fallasa jarhi zan rika fassara shi da Hausa da fallasa dai in samu kalma guda ɗaya da zan rike in rika amfani da ita an gare a wajen fallasa ita ce kalma mafi sassauci yace mislu kamar misalin fulanun layyinul hadis a ce wane layyinul hadis ne an gane ayi amfani da wannan kalma aw fihi maqal ko kuma akwai yan maganganu akan sa akwai yan maganganu akan sa kaga an taba shi kenan to amma ita ce martaba mafi sassauci sai ba na biyu summa ma surriha bi adam al-ihtijaj bihi wa shubhihi sannan wanda aka fito fili aka sarraha cewa wane ba a hujja da shi ko wata kalma da ta kama da wannan misalu kamar a ce fulanu la yuhtajju bihi wa ana ba a yin hujja da shi aw dha'ifun ko a ce wane dha'ifi ne aw lahu manakir ce wane yana da hadisai manakir munkarai wanda ba a wanda suke hadisai ne munkarai an gane sai a yi masa wannan lakabin to ya shiga yan martaba ta biyu wajen sassauci sai jim wanda ta takwas in an hada da wadancan sai jim summa masurriha bi adami kitabati hadisihi wa nahwihi wanda aka fito fili aka sarraha cewa ba a rubuta hadisinsa ko kalmar da ta yi kama da haka wani ba a rubuta hadisinsa mislu kamar fulanun la yuktabu hadisuhu wani ba a rubuta ba hadisinsa dan hadisinsa baya taimakawa ma ko da wajen ya bada shaida ko a bashi shaida ko yayi mutaba'a ko a masa mutaba'a haka hadisin ma kwata-kwata ba a bukatarsa ko ta wani bangare haka ba a ma rubuta shi la lil ikhtibar wa la lil i'tibar ba a rubuta shi dan ikhtibari ba a rubuta shi dan i'tibari aw la tahillu riwayatu anhu ko a ce baya ma halatta ayi riwaya daga gare shi ko a ce da'ifun jiddan duk wanda aka ce masa da'ifun ne jiddan to hadisinsa baya inganta ayi masa shaida ko shi yayi shaida aw wahin bi marra ko a ce wahin bi marra mai rauni ne matuka wannan shine mataki na uku summa ma fihi ittihamun bil kadhibi aw nahwihi sannan harfin dalun wannan shine na hudu a gaba ta jarhi ko in mun hada da wadancan ya zama goma kenan shine ma fihi ittihamun bil kadhib wanda yake da tuhuma da ƙarya ana tuhuman sa da ƙarya aw nahwihi ko abin da ya kama da haka ma'ana tuhuman sa da ƙarya amma ba a hadisi ba ana tuhuman sa da ƙarya a tsakankanin sa da mutane ana jin yana in ana hira da shi sai a dan ya zubo ta haka amma a hadisi dai ba a kama shi yana ƙarya ba amma dai a hiran sa da mutane an je yana zubo ta to wannan sai a ce muttahamun ne bil kadhib tunda har zai iya yin ƙarya dai to a hadisin ma ba mamaki in ya matsu ya zubo ta ko saboda wani dalili to sai a ce fulanun muttahamun bil kadhib wani ana tuhuman sa da ƙarya aw muttahamun bil wad'i ana tuhuman sa da kirkiran hadisan ƙarya aw yasruqul hadis ko a ce yana satar hadisi sai ya sato wani hadisi sai ya sa isnadin sa aw saqitun ko a ce saqitun ne aw matruk ko a ce masa matruk aw laysa bi siqa ko a ce masa ba siqa bane duk wanda ya kamshi ɗaya daga cikin wa'innan laqubban ya shiga wannan rukuni ko wannan martaba wanda ita ce ta hudu a babun fallasa sai ha harful ha martaba ta biyar kenan ko ثم ما ضل على وصفه بالكذب ونهوه شي ده wanda aka samu wani abu da ya nuni zuwa ga sifata shi da ƙarya a fito fili a sifata shi da ƙarya wa nahwihi ko abin da yake kama da ƙarya mislu kamar kwatankwacin a ce kazzabun maƙaryaci ne aw dajjalun a ce dujal ne aw wadda'un mai yawan kirkiran hadisan ƙarya ne aw yakdhibu ko a ce ayyana ƙarya yana zubota aw yada'u ko yana kirkira yana kirkiran hadisan ƙarya. To kaga nan ba a ce muttahum wa ana tuhuma, akwai bambanci tsakanin a ce wani ana tuhumar ka da kaza da a ce wani kai makaryaci ne. Kaga wanda aka ce ana tuhumar sa yafi sassauci, amma wanda aka ce kai makaryaci ne, kaga ba maganar tuhuma ake ba, maganar da gaske din ne, shi makaryacin ne ko dujal din ne ko na irin wannan. Sai wawu, harful wawu da ita ce martaba ta shi da ta ƙarshe, wanda ita ce ta ƙarshen fallasan a wajen fallasa. Thumma ma dalla ala al-mubalaghati, ma dalla ala al-mughalabati al-mubalaghati al-kadhibi, abinda ya nuni zuwa ga kai makura wajen sifata shi da ƙarya. Da aka tashi sifatawa din ma sai da aka yi mubalaga, aka kai makura. Wa hiya aswa'uha, to wannan shine mafi munin martaba. Mislu misalin a ce fulanun akdhabun nas, wani ai yafi kowa ƙarya. Aw ilayhi al-muntaha fi al-kadhibi, ko kuma ai shine magaryan tukewa wajen ƙarya, shine ƙarshe. Aw huwa ruknul kadhibi, ko kuma shine rukunin ƙaryan ma gaba daya, shi rukuni ne na ƙarya. To ko wannan martabobin guda shida, kowace zaka dauke ta sai ka gwara. Ta ƙarshen daga ƙasa ita ce ta farko, zaka gwara da na farko daga sama wajen ta'adili. Haka zaka harhaɗa su, su guda shida din. Kenan harful alif wajen ta'adili shi zaka hada da harful wawu na ƙarshe a wajen jarhi. To haka zaka hada martabobin har guda shida, kowace tana kalubalantar ɗayan ne. To sai gaba ta hudu ta ƙarshe, hukumu hazihil maratib, hukuncin wa'innan matakan guda shida wanda suka zo a babin jarhi. Yace alif na farko, amma ahlul martabatain al-ulayayn, wanda suke cikin martaba guda biyun farko, fa innahu la yuhtaju bi hadisihim taban, wannan da gaske ne ba a hujja da hadisin su, lakin yuktabu hadisuhum lil-i'tibari faqat, sai dai ana rubuta hadisan su domin i'tibari, ko za a saba musu shaida ko za a saba musu mutaba'a, sai a rubuta. An gare ko dan su yi ma wani shaida ko su yi masa mutaba'a. Wa in kana ahlul martabati thaniya, duk da ya kasance yan martaba ta biyun duna ahlul martabati al-ula, busu kai yan martaba ta farko kima ba, amma duk da haka su biyun ana iya hada su, ana rubuta hadisan su lil i'tibar. Ai na yi muku bayani me i'tibari. To su kadai ne wanda duk wanda za a ce masa fulanun layyinul hadis, ko a ce masa fihi maqal, ko da za a ce fulanun la yuhtaju bihi, ko a ce masa da'if, ko kuma a ce lahu manakir, to wannan duka ana iya rubuta hadisan su lil i'tibar. Gane?
No.
Sai ba, wa amma ahlul maratib al-arba al-akhira, amma wanda suke martaba ta hudu ta ƙarshe, martabobi guda hudu na ƙarshe.
No.
Tun daga martaba ta jim har zuwa waw, jim dal ha waw, wanda suke cikin wa'annan martabobin guda hudu gaba daya, fala yuhtaju bi hadisi, su ba a hujja da hadisin su kwata-kwata. Wala yuktabu, ba a ma rubuta shi. Wala yu'tabaru bihi, ba a ma lura da shi dan ya ba wani shaida ko a bashi shaida ko mutaba'a ko wani irin wannan. To haka malamai suka kasa maratib na arjalhu wa ta'jil, martaba guda 12 tun daga martaba ta koli har zuwa martaba ta ƙarshe. To idan mutum yana da ido kafa in ce wa'innan maratib din, ka kiyaye su, ka haddace su. To malaman hadisi da suke rubuta hadisi a ce su kawo hadisi sai a ce wannan hadisin kaza ne, ko a sifata rawin da wani lakabi daga cikin wani lakubba, to sai kaga a wace martaba yake. Kenan sai ka san irin hukuncin da zaka ba wa hadisin. Wannan martaba ce mai matukar muhimmanci, ko in ce mabhasi ne mai matukar muhimmanci, mabhasin da yake nuna mana maratibul jarh wa ta'dil, don mutum ya san su wane ne ya kamata a yi aiki da hadisin su. Yanzu wani zai ce maka, na ji mutumin nan na Kano lokacin da ake zarginsa akan wani hadisi da yake kawowa, yana hujja da shi akan ahlus sunna, ko kuma ana jingirawa manzon Allah kaza 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 kaza. To wanda wasu da suka rawaito hadisin, wasu daga ciki sai suka ce rijaluhu siqat, mazajan hadisin siqat ne. To sai ki gani ai an ce rijaluhu siqat, tunda an ce rijaluhu siqat kenan hadisin ingantacce ne. Alhali dan an ce rijalul hadis siqat ne, wannan baya nuna cewa hadisin ya inganta, cewa rijaluhu siqat baya nuna hadisin ya inganta. To kenan dole mutum ya gane irin wannan alfazikin, saboda in an ambace su ya iya gane hadisin ana iya hujja da shi, ko kuma yana buƙatar ka je kai bincike, ko kuma hadisin ma kwata-kwata a yi watsi da shi, baya ma buƙatar ka je kai bincike. akwai wanda kai tsaye zaka yi hujja da shi akwai wanda kuma yana buƙatar ka je ka yi bincike ikhtibari ko i'tibari akwai kuma wanda shi kwata kwata ma baya buƙatar bincike kana ganin wannan laƙabin kawai sai kai watsi da shi hadisin ba hujja da shi ta kowace hanya to wannan shine abin da ake so ɗaliban ilimi su yi ido a ciki saboda ya taimaka musu wajen sanin abin da za su yi hujja da shi don ana son in ka kasance naqil ne kai mai nakaltowa ne to fasiha sannan in kai mai fada ne faddalil kana cewa in kunta in suna cewa in kunta naqilan fasiha in mai nakaltowa ne kai to ka tabbatar abin da zaka nakalto ingantacce ne wa in kunta qa'ilan in kuma ka kasance mai fada ne kai ne zaka fada da bakinka faddalil to muna buƙatar menene dalilinka wannan dole a samu wannan guda biyu a matsayin ka na dalibin ilimi amma ka zo an ce ai kaza an ce kai ta jawo abubuwa kana kawowa babu sanadi babu kawai kai ta to wannan ba abin nan bane ba salo bane na dalibin ilimi sai dai malamin wa'azi in kai malamin wa'azi ne zaka ita ka janyo wannan kissar ka janyo wannan kawai kai ta kawowa ba dalili ba nuna inganci amma in kana son ka dan shiga daga cikin dalibai to in nakaltowa kai fasiha ana buƙatar inganci in kuma kai ne ka fada to faddalil mai dalilinka dole ne wannan dole a samu wannan domin in ba dan isnadi ba kowa sai ya fada abin da ya ga dama laulal isnad la qala man sha'a ma sha'a in ba dan isnadi ba duk wanda ya ga dama sai ya fada abin da ya ga dama to amma in ka fadi magana sai mu ce sammu lana rijalukum ku ga ya mana mazajinku daga na kuka samu shine sunna ala fahmi salafus salih akan fa'intar magabata ba da molanka ake addini ba masu ganin ai in ka ga dama yau ma sai ka kirkire hadisin ka haka wani malami ya ce da na ja mishi hadisi sai ce ja mun aya hadisi in ka ga dama yau ma ba sai ka kirkire hadisin ka ba kaga wannan jahili ne ya san abin da ake a duniyar ilimi ba sai kokari ku shiga cikin ɗaliban ilimi wannan shine alfaharin kowane namiji musulmi kar ka yarda ka shiga cikin awam wanda sai an ɗebo a dan maka sai an faɗa a dan maka kar ka yarda sa'idu iido a cikin kowane bangare na ilimi a rika damawa da kai a duniyar ilimi za ka yanka cikin haske ba janye da kai ake ba kamar makaho ina fata an fahimta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi